أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينها كبرك مدسادوا وأن مركز نمجيما دنتي قبادة مجلس منا القرآن yawmuna 20 ga watan Muharram hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 15 ga wanda ya daidai da 15 ga watan 7 a kalandar Bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata muna kan wa'ansu ayoyi na cikin suratul Qaf wanda aya ta 36 zuwa ta 37 muna bayani akan Ubangiji yana mana yana ba mu labarin irin alƙaryu ko irin al'ummu wanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko suka gabaci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Ubangiji wanda ya halakar da su wa inna al'ummin duk abinda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kahure na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke alfahari da shi suke jijji da kai wa incan bai kai ba abinda Ubangiji ya ba wa'incan ba shine yake bayyana mana hum ashaddu minhum batashan fanqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid muna bayani akan wannan ayat lokaci ya mana halin shi kenan kamar yanda muka saba kamun mu shiga karatu inda kai tambaya daya ko biyu mu amsa sai mu shiga cikin karatun mu insha Allah in babu ko mu huce ko muna bayani akan inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ubangiji yake bayyana mana lalle wannan ambato ne abin daukan izina ne game da yanda muka halakar da alqaryu ko kuma al'ummu wanda suka gabace ka karnin muka wanda suka gabace ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun yi ku karhi sun yi ku gina kasa sun yi ku tsawon bainaye da suke ginawa sun yi ku hadara sun yi ku kaza ku sun yi ku komai da komai yace hal min mahisin shin da kai wanda ya ije musu wannan azaban lokacin da azaban ubangiji ta zo musu mun yi bayani takaitacce akan wannan aya sai ubangiji yake bayyana mana lalle wannan abinda muke labarta muku mun halakar da al'ummu can ya bayyana mana wa kam kazzabat qablahum qaum nuuhin wa ashabu kazzabat qablahum qaum nuuhin wa adun wa samud duka ubangiji ya labarta mana wanda al'ummu wanda suka gabace mu wanda ubangiji ya halakar da su kullun kazzaban rusula fa haqqa wa'id sakamakon ƙaryata
manzanni da suka yi ubangiji ya halakar da su yake cewa su wa'annan in sun yi ku komai duk abin da kuke dinkaho da shi ubangiji ya riga ya ba su sama da yanda ku ya ba ku yace kuma lokacin da azaban mu tazo ba wanda ya ije musu azaban mu dalilin haka ku dau wannan abin a matsayin izina wa'annan sun yi ku kuma ba wanda ya ije musu azaba dan haka ku in ku wanda ba kai su ba idan azaba ubangiji tazo za ta shahe ku a hutar lisanin ku sai sanya yake cewa wannan abin daukan izina ne amma dai liman kana lahu qalbun wanda yake da zuciya wadda take ingantacciyar zuciya ko zuciya wadda take mai lahiya au alqasama ko kuma ya karkata kunnan shi ya tsaya yayi sauraro sauraro na basira lokacin da ake karanta mai ayoyin ubangiji ake labarta mai labarin al'ummu wanda suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji ya halakar da su sakamakon ƙaryata ubangiji yayi gariyata ubangiji da suka yi yace wa huwa shahidun kuma yana halarce hankalin shi a wurin yana halartacce lokacin da ake bashi labarin ko lokacin da ake karanta mai ayoyi na alqur'ani muna bayani akan zuciya wadda take ingantatta ko zuciya wadda take mai lahiya wadda take karbar sako mun yi bayani akan ba kowace zuciya bace ba take iya daukan sako ba idan an karanta mata ayoyin ubangiji ta fahimci abin da ake karanta mata idan an mata galgadi ta fahimci abin da ake mata galgadi akan shi ta dau izina idan Allah barta mata irin azaba wadda ta rigaye ko ta rigaye ta samu al'ummu wanda suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata ubangiji ya dau izina akan haka shine ubangiji yake ko ubangiji yake bayyana mana lalle a cikin zukata ma da kai zuciyar da take iya daukan sako da kai zuciyar da akon dubu ana mata kirari ko ana mata galgadi ba za ta dauki sako ba a can cikin arafu ubangiji an'am ce ubangiji yake bayyana mana inhum illa kal an'am balhum adallu sabila da kai wa'inda za a zo a kiraye su a musu kira a karanta musu ayoyin ubangiji a bayyana musu tsari na ubangiji in kai imani ga irin abin da zaka samu na daga gata in ka saba ga irin abin da zaka samu na daga azaba amma dai wa'annan ba za su taba daukan hannu ba ba za su taba daukan izina ba su yi imani da ubangiji dan haka ubangiji sai yake bayyana mana irin halin su a gobe kiyama ko irin halin su a rayuwar su ta nan duniya shine yake bayyana mana walaqad zara'na li jahannam kaseera a cikin a'raf ne aya ta 79 walaqad zara'na li jahannam kaseeran min al-jinn wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami bal hum adall ulaika hum ghafilun ubangiji yake cewa tabbas mun yi wutar jahannama mun kirkiri wutar jahannama mun halittu wutar jahannama ba dan kowa ba saboda da yawa daga cikin mutane da aljannu wayannan su ne dalilin su aka yi wutar jahannama zara'ana ay ansha'na haqiqa mun kaji wutar jahannama mun halittu wutar jahannama ba dan kowa ba saboda da yawa daga cikin mutane da aljannai yace lahum qulubun la yafqahuna biha wayannan da yawa daga cikin mutane da aljannan nan suna da wata zuciya wadda ba sa fahimta da wannan zuciya ka zo ka karanta musu ayoyin ubangiji imani ba zai dada a cikin zukatansu ba ka karanta musu ayoyin ubangiji ba za su fahimci komai ba kamar ka zo ne kana musu hirar duniya ba abinda zai karu a cikin rayuwarsu ba wani tasiri wanda zai musu yace suna da zukata wanda ba sa fahimta da wannan zukatan yace walahum a'yunul la yubsiruna biha suna da ido wannan idan ba sa iya gani na basira da shi gashi nan za su kalli duk abin da yake wa kanuwa amma dai ba za su dauki izina ba ba za su yi kallo ba na basira akan abubuwan da suke kai suke kawowa ba a rayuwarka aya nawa ubangiji ya nuna maka idanuwanka suka gani ba dan komi ba dan ka dau izina akan abin da yake wa kanuwa a rayuwarka ta yau da gobe wani kana tare da shi Allah ya dauki ran shi yayi muguwar cikawa ai kamata ai ka dau hannu ka ce to kaga yanda yayi muguwar cika wannan ni ma fa ina iyawa in yi muguwar cika dan haka bari in dau hannu in koma zuwa ga ubangiji na yace suna da idanuwa amma dai ganin da suke yi da idanuwan nan ba gani bane na basira ba gani na basira shine gani wanda zai sanya duk abin da kake hanga ka sami ibra ka saka dau izina akan shi yake cewa kuma walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa wanda ba sa ji da shi ji wanda yake na basira ji wanda yake na fahimta ji wanda zai fa'idantar da kai ka san ina ka sa gaba an zo an karanta musu ayoyin ubangiji kai ka ce kamar an karanta wa jakki ne suratul fatiha ba abinda zai fahimta bai san ba ma da kana yi ba yace to haka suke sai ubangiji yake bayyana mana tsarin wa'annan mutanen wanda wutar jahannama ita ce makomar su yace ulaika kal anami wa'annan mutanen nan da yawa daga cikin mutane da aljannai yace kai ka ce kamar dabbobi suke aga wannan wannan karshen tozarci ashabbaha halittar da ubangiji yake tutiya yake cewa laqad karramna bani adama tabbas mun girmama mun darta dan adam wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila mun fifita dan adam akan da yawa daga cikin abin da muka halitta da hannayenmu sai aka ce wa'annan mutanen kal an'ami kai ka ce dabbobi suke kai yace ubangiji balhum atal kai sun yi ma dabbobi bata inda aka bar su a matsayin dabbobi ai an musu gata yace kai balhum atal sun yi ma dabbobi bata yake cewa ulaika humul ghafiluna wa innam mutanan sune rabkanannu wanda ko aka buga me tambarin rabkana har abada ba zai dawo bakan hanya ba shine wanda za a ringa ce me zo ka tuba zo fa ga abin da yake jiran ka a gobe kiyama ka tuba ka koma kan turba ta gaskiya sai ce a dukai wani shi yau shama na fara morewa yau shama na fara rayuwa dukan shekarun nawa nawa ne ita kuma mutuwa ba ta ji da ya shaka fara rayuwa ya shaka fara samun abin duniya shekarun ka nawa ne idan ta zo la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun daidai da sai gwanda guda ba za su kara maka ba haka ba za su rage maka ba li kulli ajalin kitab kowane ajali yana da lokacin shi idan ya zo ba wani hira a kara maka ba hira a jinkirta maka shi sanya a can suratul furqan ubangiji yake bayyana am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila yake cewa wai shin kana tunanin da yawa daga cikin mutanen nan yasma'una aw ya'qiluna suna ji ko kuma suna fahimta suna hankaltuwa da yawa wallahi ba su hankaltuwa kuma kalissa haka gani nawa wanda suke ake karanta musu ayoyin ubangiji ake fadakartar da su ake yi musu nasiha nawa ne suke fahimta nawa ne suke ji nawa suke daukan hannu akan abin da ake hodi musu da yawa ba sa fahimta kamar yadda ubangiji yake labarta mana anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun shin wai kana tunani ya kai muhammad da yawa daga cikin mutanen da kake zauwa kai musu nasiha kai musu ambato ko ka tunatar da su akan ayoyin ubangiji wai suna ji na basira ko kuma suna hankaltuwa da abin da kake hodi musu yace inhum illa kal an'ami wa innam mutanen da kake mukhadabantar su ku zo ku yi imani ku shigo cikin wannan addinin na musulunci ku tuba zuwa ga ubangijinku ku bar kaza ku hasa kaza ku yi tamassuli da kaza wanda zai ba ku lamunin shiga gidan aljanna yace ba sa fahimta yace wa innan yanda ka san dabbobi haka suke yace balhum adallu sabila kai sun yi ma dabbobi bata ga gani wannan karshen tozarci kenan shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kamar hadisin da muka karanta a can yake bayyana mana lalle a cikin zuciya da kai wata tsoka wannan tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya ga dukkan gangan jiki ta gyaru idan kuma wannan tsokar ta lalace dukkan gangan jiki ya lalace ita ce zuciya hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi shi sanya yana daga cikin addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita yi duk lokacin da ya sujada yana yawan ambaton wannan addu'a ko yana yin wannan addu'a shine yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika aw ta riwaya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika ya kai ubangiji mai jujjuya zukata ka juya ko ka tabbatar da zuciyata akan addininka aw ta riwaya ka tabbatar da zuciyata akan biyayyarka sabida me sabida manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kware ku ان القلوب بين اصبعين من اعصاب الله او تروى من اعصاب الرحمن يقلبها كيف شاء حديث ne wanda Imam Tirmidhi ya wutar shi Imam Al-Albani ya inganta shi yake cewa kwarai kwa lalle zakatan bayu suna tsakankanin yatsotsi guda biyu na ubangiji yace ubangiji yana jujjuya su yanda ya ga dama shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wani zai wayi gari yana matsayin mumuni ya mareta yana matsayin kahuri haka ya mareta yana matsayin mumuni ya wayi gari yana matsayin kahuri shi sanya a kullun bawa ya ringa roƙon ubangiji lalle ya datar da shi da zuciya wadda take amintatta qalbun salim kamar yanda ubangiji ya ce a cikin shu'ara ya hadi mana ba wani wanda zai samu lamani a gobe kiyama illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wadda take amintatta ki sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda yake sahihul jami' yake bayyana mana inna Allah ta'ala la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah bai dibawa kai innan wane ne, kai dan gidan waye, kai jikan wane ne, kai innan meye matsayinka a cikin mutane, yaya mu'amalarka take da mutane. Duk da basalan mu'amala masala ce ta zuciya, yace al'amarin da Ubangiji yake leƙawa a cikin al'amarinku shine zakatanku da ayyukanku. Yaya kai shi sanya Ibn al-Mubarak Allah shi kanshi yake cewa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyya. Yace so da yawa zaka ga mutun yazo yayi aikata wani aiki, aiki ne dan kadan, amma dai niyyar shi zata kambama wannan aikin a gun Ubangiji. Kaleka kaga wanda ya shayar da kare mafi kasamtar dabba, amma dai aka mai lamarin shiga gidan aljanna saboda niyyar shi wanda take kyakkyawan niyya ko kyautata niyyar shi da ya aurin aiwatar da wannan aikin. Dai yace kuma wa rubba amalin kabirin tusabbiruhu niyya, yace so da yawa zaka ga aiki wanda yake babba, wanda ya zo ya gina ta katabaran masallaci, ya ba da dukiya ta azo a gani, amma dai saboda niyyar shi ta kankanta wannan abu. So da yawa mai dala 20 zai ba wa Ubangiji, mai miliyan guda ya bada, amma dai zaka ga ladan mai dala 20 yahi wanda ya bada miliyan guda. Ki sanya Ubangiji yake bayyana wallahu yudhaifu liman yasha'u, Allah yana lullunkawa bawan da ya ga dama lokacin da ya bada sadakar shi ba dan komai ba saboda niyyar shi, yana ganin me yake karfi a wani hali yayi wannan sadaka tashi, dalilin me yasa yayi sadakar nan. Shi sanya idan muka koma da kai hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yadda Allah shi tabbata a gare shi, aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce mai wani mutum ne yake fadala? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu mahmumul qalbi saduqul lisan, yace duk wanda zasshe shi take mahmum, kuma halshen shi kullun halshen shi yake gaskata abin da yake cikin ranshi, baya ƙarya. Sai man sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah, ai wanda yake da halshe mai gaskiya wannan mun riga mun san shi, wanda baya ƙarya a cikin al'amarin shi. Yace to, suka ce to menene mahmumul qalb, wannan ba su fahimce shi ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara musu mahmumul qalb, yake ce musu huwa taqiyyu annaqi, yace shine wanda yake mai takawa kuma tsaftatacce, baya dagula hannayen shi a cikin haram, ga jin tsoron Allah, kuma ga nisantar duk abinda ga tsarki a tare da shi, duk abinda yake haram ne yana nisantar da kanshi da shi. Yace la isma fihi, shine wanda babu zunubi a tare da shi. Yace wala baghyun wala ghillun, babu wuce gona da iyaka, kuma babu kyashi tsankanin shi da ƴan uwan shi, wala hasadun, kuma babu hasada tsankanin shi da ƴan uwan shi. Kaga wannan dukkan su ayyuka ne na zuciya. To wannan ita ce alqalbus salima, wanda yake da irin wannan zuciyar to tabbas zai tarar da Ubangijin shi, zuciyar shi a wanke, zuciyar shi namun lahiya, shine Bahaushe yake salimu alim, haka zai tarar da Ubangijin shi. Da haka mu yi kokari mu samu zuciya wadda take sarkakakka, wadda duk lokacin da za a kawo mana ambaton Ubangiji ya kasance muna da zuciyar da za ta dauka kunnan mu zaya sauraru wannan ambato, kuma haka za mu kasance kamar yanzu ne lokacin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayin abin da yake faɗi mana. Allah datar da mu. Sai aya ta gaba Ubangiji yake cewa walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub fasbir ala ma yaquluna وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. Ubangiji yake cewa tabbas mu ne muka halicci sammai, muka halicci ƙasa, ba wanda ya kama mana, muka yi kayan mu, ba mu nemi tallafin kowa ba, ba mu nemi ba gwamnatin koni ba ta zo ta tallafa mana ba, mu muka yi kayan mu, ba mu nemi ba wani ya kama mana ba, kuma hakan wai ba saman ba, samman ba kadai ba, ba kasan kadai ba, da abin da yake tsakankanin su mu muka halarci kayan mu me yake tsakankanin su shine ka samu teku ka samu duwatsuna ka samu kaza ka samu kaza ka samu waɗanda suke rayuwa a cikin su mu muka kayan mu yake cewa dukkan hakan abin da yake tsakankanin sammai da samman guda bakwai da ƙasa anan sai ya kawo ba ya ce ba ya kawo wal ard da ƙasa duk da kasancewa ubangiji ba ƙasa din ya halitta ba ya halitta kasai guda bakwai yace dukkan wannan halittun da muka yi yace fi sittati ayyami dukkan su a cikin kwana 6 kade muka yi kai kale ka ka gani dan dakin da zaka shiga wata nawa zaka yi kana shiga duk arzikin ka heka ba satuttuka ba ya kana yin su yace amma dai kale ka ka gani ka ruga ba ka ga karshen ta ba ka ruga bangaren yamma ba ka ga karshen ta ba ka ruga bangaren kudu ba ka ga karshen ta ba haka arewa ba ka ga karshen ta ba yace dukkan su wa'annan mun halitte su ne a cikin kwana 6 amma musana min lugub kuma wani wahala ko wani majijikin mu ya din kosa ko kuma irin yanda kai idan kai aiki idan ka dawo zaka ji gajiya yace wannan bata same mu ba min nan daga wani abu daga cikin wahala ko gajiya bai same mu ba a cikin kwana 6 muka yi dukkan wannan aikin kuma wani abu daga cikin gajiya ko wata wahala mu ji bai same mu ba bamu ji a cikin mu ba kai ne dan adam kake aiki ka ji wahala a tare da kai yace fasbir ala ma yaquluna ko kuma mu ida sa wannan ayar nan idan muka dauka zamu gani ubangiji yana mana bayani lalle halittun sammai dukkan su da ƙasa da abin da yake tsakankanin su dukkan su ubangiji yayi su ne a cikin kwana guda 6 fi sittati ayyamin kuma wannan walam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan ba dan koyin ba ubangiji ya kawo hakan ba yake labarta mana ai tun ya faɗi mana yana tabbatar mana ai mu ne muka halicci san muka halicci dan adam wala kada yake bayyana mana faqad wannan kada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafizun bal kadhu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marijin afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj duka ubangiji nan yana labarta mana shi yayi wannan abin shi yayi kaza yake cewa tafsiratan wa zikra li kulli abdin munib wa nazzalna minas samai ma'an bi qadarin ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتة كذلك الخروج ينا بينا منا أي سوى إن تن واند أكا كرايس أهوركم الأمري سي إيماني للي إذا الأموت أنا تاشي زكتي أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ويأتي أموت wannan nan kana kallon shi an dauki ran shi ya mutu yanzu baya duniyan nan akai shi a turbude shi a ƙasa wai a ce bayan ya rididdige ya kumbura ya rididdige ya zaman to kashi kashin ma a nema a rasa wai shine wai za a ce a tayar da shi ya dawo rayuwa cika Muhammadu a daidai ka wannan lissafin shine ubangiji yake wasafa mana ga yanda muke yi da ruwa mu sabkar da shi idan mun sabkar da shi tsirrai su hutu yanda kake ganin muri a jiya wannan shekarar kaleka jemil bantikat gonar ku ce inda tafasa take fitowa ko inda wannan ciyawar ta bakin iyaka take hutowa kaga daga an ce maka an yi damana an yi komi rani ya zo lokacin zai yi zaka nemi wurin kurum in ba alama ba ka ganin komi wani ma alaman ma ba ka gani ba amma dai daga kaga ubangiji ya sabkar da ruwa ruwa na harko ka zo washe gari zaka ga alamar tsirrai ya fara hutowa tsanwa ya fara yanda waccan shekarar ta huto a wannan wurin haka shekara mai zawwa a lokacin da ta huto haka za ta huto yace to kadhalikal khuruj yanda kaga an yi haka ubangiji yake hutar da matacce idan ya mutu daga cikin kabarin shi shine ubangiji yake bayyana mana mu ne muka halicci sammai muka halicci kasan wannan da kuke rayuwa a cikin ta muka halicci abin da yake tsakankanin sammai da ƙasa da ƙasai yake cewa wannan bai gagare mu ba sake halittar ku ku huto shi zai gagare mu ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى wannan abun bai gagare mu ba halittar sammai da kasai a cikin kwana 6 bai gagare mu ba ta da ku bayan mun halicce ku shi zai gagare mu shine nan ubangiji yake kalubalantar mu kuma wannan ya zo ne akan raddi game da Yahudawa da suke cewa ai a tsari na Ubangiji suna da tauhidi na rububiyya sun yarda Ubangijin nan shi ya halicci samai shi ya halicci kasai nashi ne ba wanda yake me ya ba wanda yake me shishigi a ciki suke cewa ai Ubangijin nan da ya tashi ya halicci samai da kasai a cikin kwana shida kwanan na bakwai sai ya dauki rufo saboda da kai gajiya an yi kwana shida ana aiki sai aka dauki kwana daya kwana na bakwai shine rufo tunda Ubangiji ya fara halitta shine ranar Ladi ya gama a ranar Juma'a wannan dalilai sun zo karkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle Ubangiji ya fara halitta shine ranar Juma'a ranar Juma'a aka fara halitta aka ƙara sata ranar Ladi aka fara halitta aka ƙara sata ranar Ladi kenan idan ka dauka kwana nawa gare ka kwana shida shine suka ce rana ta bakwai Ubangiji sai ya dauki rufo ya zo ya yi aikin sati sai aka dauki weekend yace shine rana ta bakwai shine ya hado ranar subdu ce sanya su ba su da wata rana ta idi rana ta sallah in ba ranar subdu ba urin Yahudawa kenan shine su kuma nasarawa yayin suka dauki ranar Ladi mu kuma musulmai Ubangiji ya datar da mu da ranar da ya zabe akan al'umma wanda take fiyayye ko ranar da ya zabe ta kasance ita ce ranar idin musulmai ita ce ranar Juma'a muke sallatar ta muke huta muke idin mu na sati shine ranar Juma'a shine Ubangiji dan ya ƙaryata su akan wannan kirdadan da suke yi ko akan wannan fada da suke yi lalle rana ta bakwai ranar subdu ita ce ranar hutu ta Ubangiji sai yake cewa ma masana min nubuwi saurara in ba wata wahala daga cikin wata wahala wani abu wanda ake ce mai wahala Ubangiji da yazo sai ya ce wa ma masana nubuwi sai ya ce a'a wa ma masana min nubuwi daga cikin wani abu na daga wahala na daga gajiya bai same mu ba ba ma wai gajiyar ba ake hira wani abu daga cikin ta bai same mu ba wannan shine tsari na Ubangiji shi sanya Ubangiji yake bayyana mana awalam yarau annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir ayat dai muka karanta wanda ya halicci samman nan da kasai bai gaza ba a wurin halittar su ku tayar da ku bayan an kashe ku shine zai gagare shi kullum muna buga misali mutum ne ya yi kera wannan salula yanzu da ya kera sata da ya kera ta ya san ciki ya san banta ya san duk abin da yake tsatsake a cikin ta ya san bangaren kaza motar inta ne wannan abin shine sensor inta wannan shine tactile inta wannan shine kaza kullum sai ta tsaya tai condom amma da ya kayan shi sai da ya flash inta ya programan ta kullum kai idan ka dauka ne kai aiki kuma an shaggala ka ne kuma wannan shine tsarin dan adam ba wani abin da muke da irada akan shi in ba irada ta Ubangiji ba an yi mu ne je kana yi ka ko mun mu ko kuwa kanmu a hannun Ubangiji ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ba wata dabba da take kai kawo a saman doran kasan nan face Ubangiji shi yake rike da kokuwar kanta to wannan mutumin da ya kera ko mun shi in ya ga dama daga can hin tsaya daga sarbar in shi sai ya tsida maka salularka sai ta tsaya kurum ta tsaya ta yi bloke sai ka dawo wurin shi kace wannan sallar da kai wani ta lalace ka bashi minti daya kurum waya zai taka mata in ya ga dama wayan ma ba ya taka mata ba kurum daddannawa zai yi daga can kurum ya tada maka ita yin ta bai gagare shi ba tada ta zai gagare shi to ina ga Ubangiji mahaliccin samai da kasai shine yake mana inkari wanda bai gaza ba ya halicci sama da kasa tada ka bayan ya halicce ka shi zai gagare shi yace to wallahi ku saurara innahu ala kulli shay'in qadir kwarai kwa Ubangijin nan akan komai mai iko ne wannan kenan suratul ahqabi aya ta 33 haka idan ka koma cikin suratul ghafir Ubangiji yake bayyana mana la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta samai da kasai kai kumfare tsankaninta da halitta dan adam wace ce ta girma har yanzu ba wanda zai ce maka mun tayi karshen duniya babu wani wanda zai ce maka ya kai bangon duniya kai kuma dan adam din dukkan ka nawa ne dan ficici duniyar da kake cikin ta fa gulabu ne kamar misalin ka dauki kiyashi ne ka sanya shi a cikin ƙwarya kiyashin nan shi wa gani yake yi wa ka dora shi akan wata tar'e tanji tarpla to haka mu ma muke ji duniyar nan haka take amma dai muna yawo a cikin ta muna ganin kai ashin huda take gata nan iya ganin mu ba dan koyi ba sami da karantun mu amma dai ubangijin mu a cikin duniyar ma mu ɗan kadan ne ka leka sauran duniyoyi ka gani yanda suka linkin balinkin ka dauka wannan ranan ma da take hasko mu ta lullumka mu so miliyoyi duniyar da muke tunkaho da ita to sama da kasar ubangiji bai gagare shi halittar su ba kai wannan dan ficicin zaka gagaru ubangiji bayan ya kashe ka ya tayar da kai lokacin da yayin ya tayar da kai shine a cikin can ubangiji yake bayyana mana antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha ku ne kuka yi girman halitta tsauri wurin halitta ko kuma a saman da ubangiji ya halitta kai kumbari ka sanya a hankalinka mana wannan saman da kake gani da kai da ita wane ne idan an ce a maimaita halitta shi zai yi wahalar maimaitawa to ita din ma ubangiji zai sarayar da ita yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar ita din an gama in ta gama misuye din ta ubangiji zai canza mu a maida mu wata kasa a canza kasan nan da muka rayi a cikin ta haka samman da muke hange a canza su wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kowa zai yi hoto na hoto gaban ubangiji ga kowa gaban ubangiji ba wanda ya isa ya sunkuya ba wanda ya isa ya daga kanshi ba wanda sai abinda kurum kowa duk wanda yake da imani annabawan Allah ma cewa suke sallim sallim ya Allah ka amintar ka amintar ina ga ni kwalkolo ina ga kai a ranna shine nan ubangiji yake kalubalantar su kuna tutiya kuna cewa in an mutu ba a tashi ba wanda ya halicce ku shine zai tada ku kuma in kana da hankali kai kumbare tsankanin halitta sama da ƙasa shine yake bayyana wa mu ne muka halitta samai muka halitta ƙasa ko muka halitta abin da yake tsankanin su a cikin kwana shida kuma ba wani abu na daga cikin na daga wahala ko gajiyawa da muka samu lokacin da muka halitta samman nan da ƙasa dan haka ya kai Muhammad fasbir ala ma yaquluna kai hakuri akan abin da suke faɗa akan ka an ce maka mahaukaci an ce maka matsahi an ce maka boka an ce maka mahaukaci an ce maka komai da komai makaryaci dan haka kai hakuri akan ƙaryatar wanda suka yi maka akan zamban da suke yi maka akan cin mutuncin da suke yi maka yake cewa dama wannan halin wanda suka kafurce wa ubangiji ne dalilin haka wanda suka gabace ka yahudawa da nasara aka buga musu duribat alaihim zillatu aina ma zuqifu illa bihablin min allah wa hablin min annas wa ba'u bighadabin min allah wa duribat alaihim almaskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati allah wa yaqtuluna alanbiya bighairi haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun abinda ya gadar musu kaskanci a rayuwarsa ta yau da ta gobe kiyama ba dan koyi ba sun kasance suna kafurcewa manzanni suna ƙaryatar da manzanni kai hamma suna kisa ga manzan da bai musu kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna duk lokacin da aka aika musu da wani annabi wanda ransu bata so ba suna cikin annasho su yace musu wannan al'amarin ho ubangiji ya haramta wa'ansu daga cikin bangare yace ce a wannan wakariya ce ba kuma ba mu san da haka ba wa'ansu kuma hamma su kai su kashe annabawan da aka aika musu wannan shi ya gadar musu da kaskanci to yanda aka ƙaryatar da wanda suka gabace ka haka su ma wannan suka ƙaryatar da kai yace fasbir ala ma yaquluna kai hakuri akan abin da suke faɗa na daga shashanci na daga zantan banza can ubangiji yake bayyana fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila abin da suke faɗa na shashanci na ƙaryatar da kai na daga shirme na daga zambo da suke yi maka ka kau da kanka kai hakuri kuma ka ƙaurace musu ƙauracewa wadda take mai kyau shine yake cewa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub abinda ake so naka ya kai Muhammad shine kai tasbihi kuma da godiya game da ubangijinka nan at-tasbih shine kai sallah yace sallar nan da zaka yi da godiya da zaka yi game da ubangijinka qabla tulu'i ash-shamsi kamun hudawar rana wa qabla tulu'il wa qabla al-ghurub kamun hadawar rana wannan ya samu sila ne kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isra'i da mi'raj ya tahiya gana da ubangijin shi a dare guda daren da aka ƙaryata aka ce ai hankali baya dauka kuma ko yanzu inda wani za a bashi labari a wannan ma zamanin zai ce a ƙarya ce in ba ƙarhi imani ba kuma wannan daren na Isra'i da Mi'raji da kai wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a harkon da'awa suka kahurce dalilin labarin Isra'i da Mi'raji a dare guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi aka tafi da shi Baitul Maqdis da garin Makka yace akan wata taguwa wanda ake kiranta da Buraq wata taguwa ce ita ba alfadari ba ba doki ba kuma ita ba jiki ba ita ce ake kiranta da Al-Buras tana nan a bangaren Sufa'if inna ana samun ta ita batta kama ita ba alfadari ba an san alfadari shine wanda ba doki ba ko namijin shi wanda doki yake barbaran ba ta jakki sai a same shi shine ake kira da alfadari yake cewa to ita wannan dabba ita ba alfadari ba kuma ita ba doki ba kaga tana da wani wannan ana samun ta har yanzu a can bauren wajajen Ba'if yace akan ta aka dauke shi aka tafi da shi Baitul Maqdis malaika Jibril ya dauke shi ko ya tafi da shi Baitul Maqdis yace aka dauke shi daga Al-Buraq akai sama da shi yayi gana da ubangijin shi har zuwa saman bakwai a lokacin da aka farlanta mai salloli guda bakwai salloli guda biyar salloli guda 50 yace daga ya dawo wurin Annabi Musa saman da Annabi Musa sama ta hudu ce yace idan ya taro da Annabi Musa yace ka Muhammad wa ka koma dai ubangijin ka yana nake maka saboda ya san shi yayi gogormaya da mutanen shi yaga basu bashi dadi ba yace ina kyautar san mutanen ka ba za su iya ba ya koma ya dawo yace har aka bido ta a matsayin sallah guda biyar wannan matsayin sallolin nan guda biyar da zaka yi yake ba nan in salloli guda 50 ne a kowane yini da kowane dare yake cewa bayan ya dawo sahabbai ya ba labartawa al'umma lalle ga abin da ya wakana a daren jiya suka ce wannan al'amari ne wanda baya yiwa tahiyyar wurin wata guda tsakanin Makka zuwa Qudus kace kayi ta a dare guda kuma ka kun a gidanka banda shi ma wai bayan Qudus din kai sallah da annabawa kai hawo saman bakwai haka ba a yanzu a ci gaban duniya ai abu ne wanda yake very simple ko ni daga nan Niger ina da jet privé ina iya bugawa in tayi Qudus in yi sallah in dawo kuma in kwana a gida na ba abin da ba kama san ba da an yi ba ai ci gaban duniya ya wannan to he dai mas'alar kuma ta giya saman bakwai shine kahuran Makka suka ce yaya zakka mana bayaninka suka ce to zo ayi alƙuri zo in dai ka tayi Baitul Maqdis mu mun san Baitul Maqdis cikin masallacin kofa nawa gare shi taga nawa gare shi manzo Allah ya ce ban taba samun kaina cikin kumci ba kamar wannan lokacin sai da ban sani ba yanzu ko ni da nake kowa ne da yake shigowa masallacin nan yana zawwa sallah bai taba ban lura ba wannan masallacin kofa nawa gare shi ko taga nawa gare shi da kai wanda ya sha zawwa yana sallah amma ni da zaka tambaye shi ba zan iya faɗi maka ba saboda ba shi ya kawo shi ba to baranta na girman Baitul Maqdis a lokacin nan kurum sai gashi nan irin yanda ake yi sai a sa maka ikram fila kana kallo a ce ana wan game nan kaza bangaren gabas taga nawa taga kaza gare shi kofa kaza bangaren yamma taga kaza gare shi kofa kaza haka aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu shine lokacin da aka bayyana yazo bai ba Abubakar labarin abin da ya wakana ba ɗan gari suka ba wa labari ka ji abokinka abin da yake cewa zuki ta balle wai jiya ya tashi daga garin Makka ya tayi Baitul Maqdis ya yi wa annabawa sallah ya tayi saman bakwai ya gana da ubangin shi ya amso salloli guda biyar ya dawo ya kon a gidan shi yace in dai shi ya faɗi muku lalle gaskiya ya faɗi ya tashi a lokacin da aka san ya mai as-siddiq shine nan lokacin kamun a tahi ayi lailatul isra da mi'raj salloli guda biyu ake yi wanda aka farlanta wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce sallar asuba da sallar la'asr wannan sallolin guda biyu su ne kadai aka farlanta wa al'umma lokacin kamun qabla tulu'ish shamsi kamun hudawar rana kenan bayan ketawa alfajir zawwa hudawar rana da kai sallar asbahi wanda ake yi yace fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams ka sallaci wannan sallolin kamun hudawar rana wa qabla al-ghurub kuma kamun hadawar rana kuma ka gode wa ubangijinka akan ni'imar da yayi maka saboda wannan ba karamin baiwa bace ba aka fifice ka a cikin al'umma aka zabe ka a matsayin manzo Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ya sanya wannan yake bayyana mana yake cewa a lokacin nan qiyamul layli ya kasance wajibi ne game da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamun daren lailatul isra'i wal mi'raj shekara guda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi wajibi ne sai sun tashi sun yi qiyamul layli bayan shi sai aka dauke wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka farlanta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yake bayyana mana qumil layla illa qalila sannan kuma can aka warware aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layli wa nisfahu wa sulsahu wa da'ifatun min allazina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar علم أن لن توسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض عزوا كرشوان سبيل ما أعلم بلهم سيدا إن شاء الله ساتيب إذا منذ سيم تاشا كم آية فاصبر على ما يقولون إن شاء الله كسان تيو اللوكة نياجا كد مجامالة إن شاء الله أبنى مكرن تاجدي الله أبا ملاريش أسكر إذا مكي الله يغافر تامنا الله غافر تاما إيا يمد كاكا نمد مالو ممو الله سنيا الجنة إتتي مكو مم إتتي مكو مسو بكاتم من الخير الله يبيا منا أبنى بما إيا با الله يئيا منا يموها دا من أرزكي دسكي برا أدامنا فاتن كوا الله يبيا بكاتن شسنيا البركة أتكي دا أبنى كي شري نيغا مدر أيوم مغا مدر الدين مغا مدر زرع مو الله ينيسان تد مودشي يا تنزى من دموفي الخير أتكي رأيوم مو ɗan uwa da amna arziki da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amurkan shi sanya albarka da abinda ubangiji ya datar da shi da shi ya mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya mana saurana daga rayuwa albarka marasa lahiyar mu dake gida dake asibiti muna fatan kowanne Allah koro musu manzan sauki ya sanya abinda suke yi da shi kafara ne a gare su Allah kara mana lafiya ya sanya dukkan abinda zamu samu na daga jarrabawa ya kasance lada ne a gun ubangiji daukaka daraja ce a gun ubangijin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa أنت نستغفرك ونتوب إليك